Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Marasa lafiya da ma'aikatan asibitin Shifa da ke yankin Zirin Gaza na tafucewa daga asibitin a ranar Asabar, yayin da rahotanni masu karo da juna ke cewa Isra'ila ta ba da awa ɗaya mutane su fice daga cikinsa. Marasa lafiyan da jikinsu ya tsanani ba su da wata makawa illa su ci gaba da zama, yayin da ma'aikatan lafiya kalilan suka rage a asibitin. Dakarun Isra'ila na IDF sun musanta ba da wani umarni da ke cewa a fice daga Ashifa, wanda shi ne asibiti mafi girma a yankin na Zirin Gaza. Cikin wata sanarwa da dakarun na IDF suka fitar a ranar Asabar, sun ce babu wani lokaci da Isra'ila ta ce marasa lafiya da ma'aikatan asibitin su fice daga asibitin. Sai dai dakarun na Isra'ila sun ce sun yi magana da daraktan asibitin kan yadda za a samar da wata kofa wacce mutanen da suke so su fice daga asibitin za su wuce. A gefe guda kuma, ma'aikatar harkokin wajen Jamus ta ce ta gudanar da bincike kan yadda ake tafiyar da tallafin da ta ba Falastinawa, tana mai cewa bata ga wata alama da ke nuna an karkatar da tallafin ta hanyar da bata dace ba. Ranar Asabar, ma'aikatar harkokin wajen ta Jamus ta bayyana hakan bayan binciken da ta gudanar biyo bayan harin da Hamas ta kaiwa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Nahiyar Turai na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da tallafi ke kaiwa ga yankunan Falastinawa da Isra'ila ta mamaye, waɗanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin na ɗauke da kusan mutum miliyan 2.1 da ke buƙatar taimako, cikinsu har da yara miliyan 1. Sanar da wannan sakamakon bincike da Jamus ɗin ta yi ya haifar da muhawara a gida da wajen ƙasar, inda wasu masu suka suke cewa ba al'ummar Falastinawa ba ce ke da alhakin hare-haren Hamas. Hukumomi a Berlin sun nuna cikakken goyon bayansu ga Isra'ila, suna masu cewa tsaron ƙasar shi ne dalilin matsayar da suka ɗauka na alhakin laifin kisan kiyashin Holocaust da ya salwantar da rayukan Yahudawa kusan miliyan 6 waɗanda dakarun Nazi na Jamus suka kashe. Wani gagarumin harin jirgi mara matuƙi da Rasha ta kai kan wasu muhimman wurare a Ukraine ya sa an samu katse wutar lantarki a garuruwa da ƙauyuka sama da 400 a sassan ƙasar, a cewar jami'an Ukraine. Sai dai makaman kare hararin sun kakkaɓo 29 daga cikin jirage mara matuƙa 38 ƙirar Iran da aka harbo daga yankin Rasha daga karfe 8 na daren Juma'a zuwa 4 na wayewar garin Asabar. Ma'aikatar kula da makamashi ta ce yankuna 416 a Odessa da ke kudanci da Zaporizhia da ke kudu maso gabashi ne suka kasance cikin duhu bayan da hararen suka lalata hanyoyin wutar lantarki. Kazalika, harin ya lalata wata matatar man fetur da ke yankin na Odessa. Har ila yau harin ya lalata wani ginin wata ma'aikata, inda har wani farahu la ya ji rauni, kamar yadda dakarun ƙasar suka faɗa a wata sanarwa da suka wallafa a manhajar Telegram. A arewacin yankin Chernihiv da ke da iyaka da Russia da Belarus, harin ya lalata wasu gine-gine biyu a cewar sojojin Ukraine. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Liberia George Weah ya amince da shan kaye bayan da mafi akasarin sakamakon zaben da aka fitar na wucin gadi ya nuna ɗan takarar jam'iyyar adawa Joseph Boakai ne ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a zagaye na biyu. A wani jawabi da yi wa al'ummar ƙasar a daren Juma'a, Shugaba Weah ya ce al'ummar ƙasar Liberia sun bayyana ra'ayinsu kuma mun ji kiransu. Shugaban ya kuma yi kira ga magoya bayansa da su yi koyi da shi, su amince da sakamakon zaben, sai dai bai bayyana cewa ba zai sake tsayawa takara a nan gaba ba. Yana mai cewa wata dama za ta sake zuwa mana. Dan shekaru 57, Weah, wanda tsohon shahararren dan wasan ƙwallon ƙafa ne, ya lashe zaɓe a shekarar 2017 inda ya kada Boakai. Sai dai faranjinansa ya dace cikin watanni 6 da suka gabata sanadiyar komadar tattalin arziki da ya addabi ƙasar ta Liberia, wacce ke yammacin Afirka. An hango wani jirgin ruwa dauke da yan gurin hijirar Rohingya yana galantoyi a can gefen gabar tekun Indonesia ranar Asabar, bayan da aka hana shi ya da zango a cewar rahotanni. Jirgin dauke da mutum 250 yan kabilar Rohingya marasa rinjaye a Myanmar ya isa yankin Aceh na kasar Indonesia ranar Alhamis, amma mazauna yankin suka kore su suka hana su sauka. Wani komandan ruwa a yankin na Aceh ya faɗa wa kamfanin jallancin labarai na AFP a ranar Asabar cewa an hango wani jirgi mai kama da wanda ke dauke da yan Rohingya wanda ya yi nufi gabashi, amma yanzu ba san inda yake ba. Dubban musulman Rohingya da ba su da rinjaye a Myanmar kan yi kasadar da kokarin kaiwa ga Malaysia ko Indonesia ta ruwan teku mai cike da hadari.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa, kasuwa akai miki nuni, kasuwa
Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan dandali mai tarin albarka ta kasuwa akai miki dole, wanda muke gabatar muku a kowace ranar Lahad. Yau shirin na kasuwa akai miki dole da muryar Amurka ke gabatar muku ya kawo mu birnin kumasin jihar Ashanti na kasar Ghana, kuma a kasuwan nan da ake hada hadin kasuwanci hasatan na albasa. Za mu tattauna da ɗaya daga cikin masu jan akalar tafiya na wannan kasuwa, ya so ya yi mana bayani a takaice yadda harkokin kasuwanci ke tafiya daga wannan kasuwa, don saboda Ghana duk da cewa tana noman albasa, amma akasarin albasa da ake amfani da su a Ghana ana shigowa da su ne daga jamhuriyar Niger. Kuma matsala da suke fuskanta a yanzu shine sakamakon rufe iyakoki ko ko daukan mataki da kungiyar ECOWAS yayi akan jamhuriyar Niger sakamakon kifar da gwamnatin Bazoum Muhammad yana yin tasiri sosai akan farashin albasa daga nan kasar Ghana. Turanka da ko ka fadi muna sunan ka sa nan mukamin ka a wannan kasuwa.
Ni ne Umar Seidu, masayina ne discipline chairman a wannan ga.
Isa na fahimta kai ne wato maga kujera ko kuma jagorantan committee da ke ladabtar da duk waɗanda suka aikata ba daidai ba a nan kasuwa, ko ba haka ba?
Haka nan ne.
To ranka da dai mu duba wannan kasuwa na Aunaga, babu wani abin da ake sayarwa sai albasa. Kai ka nuna mana adadin mutane da suke hada-hada na kasuwanci a nan kullum.
Gaskiya muna da yawa, kowa mu hadu muna aiki nan.
Cisa daga wannan kasuwa ana samun mutane suna fitowa daga wasu wurare suna zuwa suna kasuwanci, daga ina mutane ke fitowa suna zuwa suna kasuwanci?
Gaskiya garuka ma ana fitowa kauka, ana zuwa ana sayan kaya nan, don muna tiya Niger, Burkina, Nigeria, duka muna sayo kaya muna zuwa da shi. Cisa duk bakin da ke kauka duka suna haduwa su zo wanga kasuwa, su zo su sai kaya, su tare shi kauye su sayar.
Nuna mino wani shekara in ka tuna aka kafa wannan kasuwa?
Shekara na aka kafa wannan kasuwa gaskiya mun zo kaman 2011 zuwa 2012 ne ya samu shiga. Da muka so muna cikin mutane daban-daban da wasu filo wajaje duwa suka zo muka hadu muna kasuwanci. Yanzu matsalar da ke nan ne dai maybe in za mu je hanya mu so kayan nan, yana hanyar nan kalubalen ne ya abu Burkina, Benin da Niger ya bari yanzu haka mun je mun sayi kaya daga can a ko gajiya sosai.
Shi san na fahimta kaya da kuke sayarwa a nan na albasa daga Burkina da Niger kuke kawowa, yi muna bayani ya kuke yi ya so kayan ya zo nan Ghana?
Gaskiya muna fuskantar kalubale da yawa saboda yanayin da ya faru ECOWAS. So yanzu haka muka je Niger muka sai kaya from Agadez nan ma, yanzu haka ko ina ba albasa shi Agadez kuma in ka zo ka Kenya mai cikin birnin Niger ne, kazo kai mai kamun ka samu mota ka samu mota halaka ya kai 1000 kilometers from Yemen to Agadasi bayan ka je ka sai wurin nan kazo shi ne kazo ka bi border Nigeria border Niger da Nigeria kazo ka shiga Nigeria daga Nigeria kuma kazo ka ni border Benin wurin zaka bulla so an ako gajiya sosai
to me yasa haka da farko sai wani hanya kuke bi kuke shigowa yanzu kuka saki
da farko muna bin Burkina ne amma yan ta'adda sun zo sun hana an bar bi wurin nan sam yanzu ana escort mu kuma albasa mun nan bai son jinkiri kan hanya so in za mu bi ka escort din nan kayan ya bata don an fuskanci irin wannan abu daiwa shi yasa saboda na Burkina da kulle na Benin nan kuma ya fi kusa Benin da Niger wurin kuma ya kulle ya bari kamar yanzu a ko gajiya sosai cikin lamaruka she mun from Michigan a tashi Niger a shiga Nigeria daga Nigeria kuma a zo a shiga godan Benin wannan akwai hanya sanan shi za a bi hala zo Ghana
to mu duba na san albasan suna nan bukuna ne da farko da kuke samun sauki shigowa daga Niger ku biyo Benin ku shigo ainihin wato Ghana sai nawa kuke sayar da albasa kan buhu daya yanzu kuma nawa kuke sayar da albasa biyo bayan kun zagaya kun shiga Nigeria kun biyo ta Benin kun shigo Ghana
ai gaskiya abun albasan nan season ne kuma lokaci ne ko lokaci da kasan na albasan su yake yi to yanzu haka ga nan cikin Niger na cikin galmi da galmi muke zuwa mu kawo na galmi shi ya kare na Nigeria kuma ya kare na Burkina kuma ya kare yanzu Agadas to wannan akwai hanya yana da nisa ana doki mota ya kai biyu sannan a zo a kai nan kudin albasan ya zama na guri guda bangare ya zama guda ya bari kamar yanzu albasa farko irin wanga muna sayen shi 5 million yanzu haka saboda ya zama wuri guda albasa kuma ya wuya ga motoci ga hanya kuma komai ya wuya ne shi yasa yanzu haka albasa ya kai 7 million yanzu haka from 7 million zuwa kasa 6.8-6.7 ake sayarwa so ya bari muna fuskanta kalubale da yawa akan kasuwancin mu
batu na juyin mulki da aka yi na Niger wanda an ka kifar da gwamnatin Bazoum Muhammad yana da wani tasiri da ya cikin harkokin ku na kasuwancin albasa kasancewa Niger Ghana na da kufa akan ta sosai wajen shigo da albasa
ya kawo masala da yawa ga saboda juyin mulkin nan ai border na halwayo ba bude ba border Niger da Benin ba bude ba kamun ma mu je mu samu kawo before mata su ba su fito kaukas lusi suna zo ma da kudin suna nima ba samu ba
to in muka baka dama kai kira ga ainihin wato shugaban ECOWAS Bola Ahmed Tinubu me zaka gaya mai kan wannan matsala da kuke fuskanta na wato karancin albasa da sada
to muna kira ECOWAS su doki mataki da sauri yanda za a yi kasuwancin mu muna cin kasuwancin mu da kyau
to jama'a ina tare da wato secretary na wannan kasuwa shi kuma zamu tattauna da shi kan halin da suke ciki a wannan kasuwa secretary ko ka faɗi mana sunanka
sunana Alhaji Alhassan Shaib
ga yanan har yanzu dai da alamun kasuwan babu yawan albasa kamar yadda muke gani a da me ya haifar da haka
to gaskiya dai al'amarin dai da aka yi lokacin yan Boko Haram suka dame mu kan hanya Burkina zuwa Kancari an ba ta hanya to wannan hanya ya bata shi aka zagi ana bin Benin a Niger ya shiga Benin to wajen nan kuma an kulle border Niger Benin na ya bar yanzu albasa motocin ba su ya suna zuwa albasa kuma yanzu ba shi ya bar yanzu albasa ne na dai hawa dai ne yanzu mu ba mu sabin da zamu yi ba yanzu alaka ba mu sayin da zamu bi mu kawo kayan ba ana zuwa zagi a bi Nigeria a zuwa bi Togo a zuwa shiga abinga hanyar ma ya je dai hanyar yayi nisa don shi ya bai motocin nan kuma ba su ya suna zuwa don shi gaskiya dai ya bai kwanakin albasa dai bi zuwa ba su yayi sada kore don shi in an yi ai muna dabara a yi magana a duba kan da za a yi a buɗe border mu samu kanmu ba fa gashi ma Christmas na zuwa yanzu in ba albasa kuma bai yi don shi ayi muna magana ayi a duba a sasa kan da za a yi a jaramu
Aji assalamu alaikum ya sunanki
Alaikum salam tilatala barke. Suna na Faiza Usman.
Na ga kin kasa albasa. Nuna mana yanda suke da yanda farashin su yake.
Pricing gada yanzu ake yana da high price sosai. Dan haka wan da ya kama da musere shi kam 50 da ma yanzu haka 1.5k gabe ma tika bar kwata ne. Kuma bull dogon da muke shi haka zaka 3 million. Bai dace haka ba. Muna saiwan kamin ya fito mun sai shi 6 million. Ya sauka 57 yanzu haka 7 million.
Ainihin wato albasa buhu guda kenan.
Buhu guda ne 70 million. Yanzu kai muna sada sosai. Ba mu sa abin da ya sa a lokaci ya muna wuya haka ba. Yanzu ka muna jinji muka juye ba mu samu komai kai. Muna aiki muna ba masu albasa ne. Kai ka juye kai bashi bai kai kudin shi ba. Isa a duba a gyara muna aikin mu. Aikin shekaran gada yayi muna wuya sosai na musamman muna roƙon masu aiki. A sassafa muna mu samu sauki cikin aikin ba haka ba ba fita sam.
Jama'a masu sauraro na tattauna da Hajiya Fa'iza tana daga cikin masu sayar da albasa daga kasuwar nan na Aunaga da ke birnin Kumasi na jihar Ashanti. Na daga cikin matsaloli da suke fama da shi shine tsada na albasa da suke saya a hannun masu kasuwancin albasa da suke shigowa da shi daga jamhuriyar Niger suna bukatar da gwamnatin Ghana ta dauki mataki ta hanya na tuntubar ECOWAS ya so a san hanyar da za a bi domin tabbatar da cewa an bude iyakoki na Niger ya so a iya a magance matsala da ake fuskanta na karancin albasa a nan kasar wanda ya sanadin tashin farashin sa.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan antiphospholipide syndrome. A Antiphospholipid syndrome wani yanayi ne da garkuwar jiki ke samar da wasu sinadarai da ke yakar sinadaran da ke taimakawa wajen daidaituwar tsinkewar jini. Daga nan kuma sai a samu dunkulewar jini. Abokiyar aiki na Baraka Bashir ta zanta da Dr. Mahmud Kawu Magashi da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano sashen kula da lafiyar mata masu juna biyu, inda ya fara da bayani kamar haka.
Antiphospholipid syndrome kamar yadda ake kiransa a likitance, larura ce wacce mai wannan larurar yakan yi fama da matsala na dunkulewar jini a kafofin jini ga mace. Kuma misali, wasu sukan samu matsala na yawan yin bari sakamakon matsalar da takan shafi mabiya, ma'ana yadda take kafa kanta a cikin fatan mahaifa. Akan samu matsala a irin wannan, wanda wannan yakan jawo zamana cewar babu isasshe iska da abinci da ke zuwa gada, wanda da yawa irin wannan wani lokacin yakan kai ko gada ya tsumbure a ciki ko ya mutu, ko kuma ya zamana cewar wani lokacin an haifi ɗa bakwai ne.
Ita wannan cuta ba lallai mace kaɗai take iya yi ko kwatan da naji kace dunkulewar jini?
Na'am, to kin ga wannan dunkulewar jini, ita larurar antiphospholipid tana ɗaya daga cikin larurorin dunkulewar jini wanda daga baya mutum yakan same su, domin akwai larurorin dunkulewar jini da akan haifi mutum da su, amma ita ta antiphospholipid syndrome daga baya yawanci mutum yakan samu. To kin ga batun dunkulewar jini a cikin kafofin jini a maza ma ana iya samu irin wannan, amma da wannan sigar ta batun kamar a ce an samu matsala na yawan bari, kin ga wannan mata ya shafa domin su ne suke daukan ciki har su yi barinsa.
To me yake haifar da dunkulewar jinin?
To abubuwan da suke haifar da dunkulewar jinin abubuwa ne wanda ana iya fahimta su ne ta hanyoyi daban-daban. Shi dai yanda Ubangiji ya tsara yanda jininmu yake, ya daidaita mana komai, yanda abinda zai sa jini ya dunkule da abinda zai sa jini ya tsinke sun yi daidai wa daida, ta yanda wani ba zai rinjayi wani ba. To a yanayin da aka samu sinadaran da za su taimaka wajen dunkulewar jini sun rinjayi waɗanda za su taimaka wajen tsinkewar jini, to irin wannan yana iya jawo dunkulewar jini. To ita larurar antiphospholipid da kamar da ake kiranta a Turanci, jiki yana samar da wata garkuwa ne wanda kamar take yakar jikin. To amma abinda take yaka shine tana yakar abubuwan da suke taimakawa wajen daidaito tsinkewar jini. Wannan sai ya sa jini ya zama yafi dunkulewa, ma'ana yuwar ya dunkule ya rinjaye fiye da yuwar ya zama yana tsinke. To wannan garkuwar jikin da jiki yake samarwa yake yaka, idan kuma ya zama na an samu ɗayan waɗancan abubuwan da muka faɗa, ko alama misali mutum ya taɓa samun dunkulewar jinin nan wanda an tabbata da dunkulewar jini, ko kuma mace ce ta taba samun matsala na bari misali akalla a ce sau uku kafin cikin ta ya kai watanni ga kai sati goma, mako goma, ko kuma ya zamana cewar a'a mace ce sai take ta samu bari ko ɗaya ko sama da haka na lafiyayyen yaro, amma kuma cikin ya kai sati goma ko ya wuce haka, ma'ana barin yawanci yakan zo ne da nau'in kawai ɗaya mutu a ciki. Sabanin wancan da na faɗa shine bari karo uku a jere na cikin da bai kai sati goma ba. Idan kuma aka samu mutuwar dan tayi a ciki sati goma zuwa sama, amma kuma ya zamana cewar dan tayi nan ba wata tawaya ta halitta ce da shi ba, ko kuma ya zamana a haifi ɗa bakwai kafin sati 34, shi ma wanda yaron nan ba wata tawaya halitta ce da shi ba, kalauci kuma ba wani dalili ne ya jawo wannan haihuwar ɗa bakwai nan ba, to duk waɗannan alamomi ne da suke nuna alamar cewar yuwar akwai matsala ta antiphospholipid syndrome. To abin da zai daɗa tabbatar da haka shine a yi gwaji a ɗakin gwaje-gwaje, a kuma tabbatar da waɗancan ko kuma waccan garkuwa da na faɗa wacce takan yaƙi sinadaran da su sukan taimaka wajen daidaituwar tsinkewar jini, to wannan shi kan jaza mace ta dinga samun irin wannan. Shi kuma abin da yasa akan samu wannan bari shine ɗayan biyu ne ko uku za a ce shi ma, idan ya zamana cewar sayuwar mabiya, domin ita mabiya kamar bishiya ce da saiwarta, to yawa idan to takan soka saiwarta ne a cikin fatar mahaifa, wanda daga nan ne akan sami ma'ana musaya na iska da abinci daga bangaren uwa su tsallako bangaren yaro, shi kuma da gwalan da yaro ya samar wanda ba zai iya sarrafa shi ba ya koma bangaren uwa ta fitar masa. To idan ya zamana sayoyin mabiyar ba su kafu yanda ya kamata ba, to abu ne mai sauki a samu yuwuwar ko dai mabiyyata bambare shine wanda abinda muke cewa abruptio placenta, ma'ana idan cikin yayi nisa kenan, ko kuma a samu bari idan karamin ciki ne. To dai matsalar kuma shine yana iya kasancewa wannan saiwoyin sun kafu, amma kuma dunkulewar jinin nan da muka yi magana ya zama da ta faru a waɗannan kananan saiwoyin da suka kafu a cikin fatan mahaifa. To wannan kuma zai zama tunda hanyar da za a yi musayar a toshe take, to wannan shi ma sai ya jawo ya zama da cewa yaro baya samun isasshen iska ko isasshen abinci, wanda wannan shi ma yaro yana iya tsumburewa ko kuma daga baya ma yaro ya mutu gaba daya. Haka zalika ana iya samun kasancewar koda misali kafofin jinin ba su dunkule ba, to suna iya tsukewa shi kuma saboda samar da wani sinadari sakamakon waɗancan garkuwar jikin su, akan samar da wani sinadari wanda shi kuma aikin sinadarin shine ya tsuke kafofin jini. To wannan tsuke kafofin jinin da yake, to wannan yana iya jawo ya zama na cewa isasshe iska da abinci ba sa tsallakawa bangaren yaro, domin yaro jininsa daban na uwa nata daban, amma sinadarin abinci da iska shine kan tsallaka bangaren yaro. To wannan yana iya kasancewa bai faru ba, wanda wannan yana iya jawo yaro ya sumbure ko kuma yaro ya mutu ko kuma dan tayin ma ya mutu a ciki. To wannan sune hanyoyin da sukan jawo wannan matsala ta kobari ko haihuwar da bakwaini da akan samu. Amma su tsukewar wannan kafofin jinin da muke faɗa kuma yana iya jawo wani ƙarin matsalar ga uwa, ta yanda tana iya samun hawan jini a ciki, tana iya samun irin share fagen jijjigan nan, abinda muke cewa severe preeclampsia, tana iya ma kaiwa ga jijjigar idan misali ba a dauki matakin da ya kamata ba.
To wannan garkuwan da yake yakan wasu sinadarai a jiki, shin me yake haifar da shi? Shin yanayin rayuwa ne ko abinci ma, ko kuma yanda mutum ke gudanar da rayuwa sai yake haifar da har wannan garkuwan ya zo ya fi ƙarfin sinadaran da misali idan cuta za ta shiga jikin mutum?
To yawanci kin san idan yanda muke a rayuwarmu kullum muna rayuwa ne wasu abubuwa da mukan yi, ma'ana dai a zahirin me ya jawo kawai garkuwar ta samu har yanzu ba jike bai tabbatar da kawai me yasa, amma akan samu waɗanda suke ɗauke da garkuwar sakamakon watakila ko mu'amalar mu ta yau da kullum, alaƙar mu da yanayin muhallinmu da sauransu. Wasu yakan biyo bayan watakila ko suna dama can da wata larura wacce jiki ya samar da garkuwa, to amma kuma garkuwar sai zama ta bujire har ta kai ga wani mataki na kuma yanda za ta iya yaƙar jiki. Amma abin da ya kamata mu gane a nan shine ana samun matan da suna da irin wannan ko kuma mutanen da suna dauke da irin wannan garkuwar, amma kuma ba ta da tasiri sosai a jiki sai in abin da zai sake tasiri ya samu. Misali wata larura ta rashin lafiya, misali a ce kamar kamuwa da kwayoyin cuta, jin ciwo misali a wani waje, ko kuma a misali sai ya zama na cewa in kin tuna yanzu nayi magana cewa ai kafofin jini ma suna iya tsukewa su jawo hawan jini, to kuma za a samu hawan jini, za a samu kuma jin ciwo wanda ba wai ciwon da mutum shi zai iya ji, ma'ana za a samu matsala a cikin ainihin kafofin jinin matukar sakamakon takurewar da tsukewar da suke yi. Wannan yana iya dada tunzura yiwuwar kuma waɗancan garkuwa da jiki ya samar kuma zai zama da ta fara nuna yanayinta ta yanda zai zama da ta jawo wannan matsalar. Ma'ana dai a nan abin bayani shine shi ainihin cewa ga wanda zai samu matsalar, tunda kamar yadda na faɗa na ce wannan tana ɗaya daga cikin matsaloli na dunkulewar jini wanda samuwa, ma'ana daga bayan mutum yake samu ba haihuwa sa akai da shi ba.
Ba a haifi mutum kenan da wannan?
Akwai larurori na dunkulewar jini wanda su kuma akan haifi mutum da su daban, amma wannan ita ko a likitanci ko kuma a turanci mukan kira ta ne acquired, ma'ana daga bayan mutum yakan same su.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin, sai a tare mu a wani mako don jin ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki na da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, musamman Baraka Bashir, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julia Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku, auni lafiya.